na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A daren yau Laraba, 17 ga watan Fabrairu na shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa wata tawagar gwamnatin Najeriya ta isa jihar Neja a wani mataki na kubutar da wasu mutane da aka sace su 42, ciki har da ɗaliban makaranta. Bayan haka, za ku ji cewa masana sha'anin tattalin arziki da ƙungiyoyin kare haƙoƙin mata a Nijar sun yi na'am da matakin tabbatar da tsohuwar ministar kuɗin Najeriya, Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, a matsayin sabuwar shugabar ƙungiyar cinikayya ta duniya. Sannan kuma za mu kawo muku rahoton mu na musamman da kuma labaran wasanni, amma yanzu dai ga labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum da cikakkun labaran duniya. An ƙara samun haske akan yiwuwar amfani da shaidar yin allurar rigakafin corona a Turai. Yayin da ƙarin gwamnatoci da ke tunanin gabatar da tsarin ba kuma ga matafiya kaɗai ba, har ma da takardun allurar rigakafi don amfani wajen taimakawa sake buɗe gidajen sayar da barasa, gidajen abinci da ɗakunan kaɗe-kaɗe. Da aka tambaye shi ko akwai yiwuwar gabatar da fasfon na allurar rigakafi, Prime Minister Britannia Boris Johnson ya gaya wa manema labari a ranar Litinin cewa wasu tafiye-tafiye na ƙasa da ƙasa na iya buƙatar shaidar allurar rigakafin coronavirus. Wasu ƙasashe lalle za su iya buƙatar mutane da ke zuwa ƙasarsu su nuna shaidar rigakafin, kamar yadda mutane a da ke buƙatar shaidar yin rigakafin cutar kwalara ko wasu cututtuka, a cewarsa. Gwamnatocin Turai sun raba kai game da ko za su amince da tsarin fasfo na allurar rigakafi, amma ma'aikacin tafiye-tafiye, yawon buɗe ido da kuma karɓar baƙi suna matuƙar buƙatar su ga sun sake buɗe kasuwancinsu, kuma sun ce ba za su yi asarar lokacin bazara ba. Sabon shugaban ƙungiyar kasuwanci ta duniya WTO ta ce a waɗannan lokuta da ke cike da ƙalubale ba za a ci gaba da tafiyar da ayyuka kamar yadda aka saba ba. Tana mai cewa ana buƙatar sake fasali mai zurfi da faɗaɗawa a tsakanin ƙungiyar kasuwanci ta duniya da kanta. Sabon daraktan ƙungiyar kasuwanci ta duniya WTO da aka naɗa, Ngozi Okonjo-Iweala, ta ce yayin da kaskancin kai take alfahari da kafa tahiri da ta yi, yana da mahimmanci a samu ƙarewar gabatar da sakamako. Ina mai da hankali kan cika aiki da kuma samun sakamako, kuma ina so in tabbatar da cewa mutane sun tuna nahiyata da ta samar da shugaban ƙungiyar WTO ta farko da ta kawo canji. Okonjo-Iweala ta ce kasuwanci ya shafi mutane ne haɗe da daga waɗanda aka ware, kamar mata da masu ƙananan masana'antu don a dama da su. ‘Yan Najeriya Nkoyotoyo, tsohuwar 'yar majalisar dokoki ce kuma tsohuwar jakadiya a Habasha da tarayyar Afirka, ta yi aiki tare da Okonjo-Iweala kuma ta ce ita 'yar sahun gaba ce. Ita wata mutumiya ce wanda ta kasance babbar mai kire-kire. Ta ce Ngozi tunaninta shi ne abinda zan iya yi daban, kuma wani canji zan iya kawo a lokacin mawuyacin yanayi. Japan ta fara aiwatar da shirinta na rigakafin coronavirus yau Laraba. An gudanar da alluran farko ne a asibitin Tokyo 'yan sa'o'i kaɗan bayan asibitin ya karɓi alluran rigakafin Pfizer BioNTech. Kimanin likitoci da ma'aikatan jinya 40,000 ne a duk faɗin ƙasar za a yi alluran rigakafin na farko, tare da cimma burin yin alluran jimillar ma'aikatan kiwon lafiya miliyan 3.7 kafin watan Maris. Sannan kimanin 'yan ƙasar miliyan 36 masu shekaru 65 zuwa sama su biyo baya. Tsarin alluran rigakafin na Japan dai ya fara ne da tafiyar hawainiya, yayin da sai da hukumomin lafiya suka ba da amincewa a hukumance kan amfani da magungunan Pfizer BioNTech mai allura biyu a ranar Lahadi. Jami'ai sun buƙaci kamfanin Pfizer da ya ƙara yin gwajin kan allurar rigakafin baya ga gwaje-gwajen da aka yi a baya da aka gudanar a wasu ƙasashen. Taro Kono, ministan allurar rigakafin ƙasar, ya faɗa wa manema labarai jiya Talata cewa an gudanar da ƙarin gwajin ne don mutanen Japan su amince da shi. Alluran rigakafin ba tilas bace a Japan, kuma yayin da Kono ya bayyana kwarin gwiwar zai iya kaiwa ga ma'aikatan lafiya da ke kan gaba aiki da tsofaffi, ya yadda yana buƙatar tsara wani shiri don samun nasarar kaiwa ga matasa tare da ƙarfafa musu gwiwar karɓan allurar. Shugaba Joe Biden ya sa hannu a dimbin umarnin zartarwa da ke sake fasalin manufofin shige da fice na Amurka game da sake farfadowa da kuma faɗaɗa shirin 'yan gudun hijirar Amurka a watan shi na farko a office. Amma masana da ƙungiyoyin sake tsugunar da mutane sun gaya murya Amurka cewa zai ɗauki lokaci kafin su sauya tsarin da gwamnatin Trump ta kawo na sake tsugunar da 'yan gudun hijirar wanda ya rage yawan waɗanda ake ba damar shiga. Da ya zama mafi ƙaranci cikin shekaru da dama. Daga watan Oktoba, Amurka na shirin tarɓan 'yan gudun hijira 125,000 a shekara daga 15,000 da gwamnatin Trump take bayarwa a shekara.
A gaida Hadiza Carey da ta karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotanninmu. Wata tawagar gwamnatin Najeriya ta isa jihar Neja a wani mataki na kubutar da mutane 42 ciki har da ɗaliban makarantar sakandaren kimiyya ta garin Kagara guda 27 da 'yan bindiga suka sace. Tuni dai gwamnatin jihar ta Neja ta ba da umarnin a rufe duk makarantun kwana a jihar. Ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoton na Mustapha Nasir Batsari.
Wata tawagar gwamnatin tarayyar Najeriya ta iso jihar Niger a wani mataki na lalubo hanyar da za a kubutar da mutane 42 a ciki har da ɗaliban kwalejin kimiyya ta Kagara guda 27 da 'yan bindiga suka yi awan gaba da su a safiyar Laraba nan. Shugaba Muhammadu Buhari dai ya yi Allah wadai da sace waɗannan yara, inda ya umurci sojojin ƙasar da su yi duk mai yiwuwa domin ganin sun kubutar da waɗannan yara. Alhaji Mai Gari Dingyaɗi shi ne ministan kula da harkokin 'yan sanda a Najeriya, kuma yana cikin wannan tawaga ta gwamnatin tarayyar Najeriya da ta iso nan jihar Niger.
Kamar yadda ka sani, mun ji labarin abubuwan da suka faru a nan Niger State. Shi ne mai girma shugaban ƙasa ya turo mu da ni minista na 'yan sanda da ministan harkokin cikin gida da ministan watsa labarai da NSA da inspector general na 'yan sanda domin mu zo nan mena musadu da gwamnatin jihar, kuma mu ji yadda abubuwan suka faru, mu gabatar da juyayi da rashin jin daɗin mai girma shugaban ƙasa, kuma mu tabbatar ma mutanen jihar Niger da Najeriya baki ɗaya cewa mai girma shugaban ƙasa a shirye yake, kuma ya riga ya ba da umarni dukkan matakan da ya kamata a ɗauka domin a ga cewa wannan bayan Allah da 'yan makaranta da sauran mutanen da aka ɗauka an dawo da su sun sadu da iyalansu cikin ƙoshin lafiya.
Masu cewa ma gaba ɗaya gwamnati ta kasa akan matsalar tsaron nan, me zaka ce musu?
A wannan waɗanda ba su san abin da suke yi ba ne, ba wanda zai ce gwamnati ta kasa ga waɗannan matsalolin. Gwamnati na iya ƙoƙarinta.
Tun da farko dai gwamnatin jihar Niger ta ba da sanarwar rufe duk wata makarantar kwana da ke wannan yanki har zuwa lokacin da al'amura suka daidaita. Har ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto dai babu wani bayanin da aka samu daga 'yan bindigar da suka kwashe waɗannan yara. To sai dai gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce maganar ba da kuɗin fansa bata taso ba.
Mu yanzu muna nan muna ta kokarin mu, muna so za mu bi duk hanyar za a bi a soko mutanen nan. Maganar ba da kuɗi bata taso ba, amma kuma duk wani barawo ko kidnapper da yake so ya tuba, na tabbata ga Allah mu da bangaren a gwamnati duk abin da za mu yi mu taimaka mishi ya samu sana'a.
A halin da ake ciki dai bayanai na nuna cewa shahararren malamin nan Sheikh Ahmad Gumi ya iso nan jihar Niger a wani mataki na yiwuwar neman yin sulhu da waɗannan 'yan bindiga da suka addabi jihar Niger. Mustapha Nasir Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Madalla a gaida Mustapha Nasir Batsari. Masana sha'anin tattalin arziki da kungiyoyin kare haƙoƙin mata a Niger sun yi na'am da matakin tabbatar da tsohuwar ministar kudin Najeriya Dr. Ngozi Okonjo-Iweala a matsayin sabuwar shugabar kungiyar cinikayya ta duniya bayan da abokiyar hamayyarta wato ministar kasuwancin Koriya ta Kudu Yu Myung-hee ta janye daga wannan fafatawar. Masanan da kungiyoyin suna masu shawartar Dr. Ungozi da kada ta manta da gida Afirka. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Mani Barma ya aika mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai.
A ranar Litinin din da ta gabata ne Dr. Ungozi ta karbi ragamar hukumar cinikayya ta duniya sakamakon cikakken goyon bayan da ta samu daga sabuwar gwamnatin Amurka karkashin jagorancin shugaba Joe Biden. Tsohuwar ministar kudin tarayyar Najeriya wacce ta rike mukamai da dama a gida da waje, Dr. Ungozi ita ce mace ta farko kuma yar Afirka ta farko da ke shugabancin hukumar ta WTO ko OMS. Dalili kenan kungiyoyin kare haƙƙin matan jamhuriyar Nijar ke alfahari da ita, inji Hajiya Halima Sarmai, mataimakiyar shugabar kungiyar SOS FEV.
Yau dai ranar alfahari ce ga duk matan duniya, ba na Najeriya kadai ba. Bakawata ba babu ilimi bane, ba babu basira bane, ba babu hikima bane. Matsalan launin fata ne da ake kawa ana sawa cikin lamarorin rayuwa su da ke kawo cikas. Ka san mu mata ana ganin kamar wani bi ba mu iyawa ne. To ba kasawa bace wani bi, ka san haraka rayuwa ga iyali, ga wasu lamurra da suke zawa ga tarbiyyar yara, shine yake dan kawo mu, yake dan taka mu gurki wani bi wajen matahiyar da rayuwarmu.
Haka shi ma masanin tattalin arziki Dr. Soli Abdullahi ke farin ciki da zaben Madam Ungozi a wannan matsayi.
Abin alfahari ne, abin jin daɗi, abin murna ga dukkanmu mutanen Afirka. Wannan mata 'yan Nigeria Ungozi ta zama wato shugaban hukuma ta cinikayyar duniya wadda ake ce ma OMC, kuma ya zamanto ita ce 'yan Afirka ta farko da ta fara rike wannan mukami, kuma mace a cikin duniya.
Ya kuma kara da cewa damƙa ragamar wannan hukuma a hannun wata ba'afarkiya alheri ne ga nahiyar Afirka, wacce ta juma tana fuskantar rashin adalci daga wasu masu bakin fada a ji a duniya, inji shi.
In ka dauki kamar yanzu man fetur namu wanda muke tonawa cikin kasashen Afirka, ka ji abin da ka sani wanda muke tonawa ko muke shibkawa yana fitowa, to farashin shi ba mu ke sanya shi ba su ke sanya shi ta hanyar wannan hukumai. Kenan tunda aka sa wannan mata 'yan Afirka kuma ta yi zama tsohon minista ta kudi ta Nigeria, ka san ko da inda aka ce maka mutum na asalin Nigeria ne, ana mishi tsammahanin kishin Afirka.
Ganin yadda ake fama da karancin hanyoyin ilmantar da mata a kasashen Afirka, yasa Hajiya Halima shawartar sabuwar shugabar hukumar ta cinikayya ta baiwa wannan fanni mahimmanci.
In ka yi lissahi matan Afirka in su miliyon nawa ne, nawa suka yi karatu, suke da ilimi, nawa suke da ilimi mai zuri, abin kalilan ne. Kenan ta ba da ta yi aiki tukuru kan matan Afirka su samu ilimi, musamman ma ilimi mai zurfi, saboda yanzu ilimi shi ke kyautata rayuwa dan adam.
A farkon shekarar nan ta 2021, kasashen Afirka sun kaddamar da tsarin kasuwanci mara shinge. Sabili kenan masanin tattalin arziki Dr. Soli Abdullahi ke cewa kamun ludayin Dr. Ungozi Okonjo-Iweala na iya zama wata hanyar karfafa wannan yarjejeniya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Sulaiman Mani Barma. To masu sauraro, yanzu kuma ga Hassan Umar Tambuwal da rahoton mu na musamman akan rikicin kabilanci.
Rikicin kabilanci rikici ne da ke kawo matsaloli iri-iri, kama da samar da 'yan gudun hijira, sanya ɗimbin mutane su yi ƙaura daga wannan sashe zuwa wancan. Haka ma faɗin kabilanci yakan haddasa matsaloli iri-iri kamar rashin abinci, rashin wurin kwana, hasarar dukiyoyi, hasarar rayuka da ma ɓacewar wasu a lokacin rikicin. Na yi tattaki zuwa garin Akinyele, inda ni tattauna da wani shugaban 'yan arewa wanda ya daɗe yana karɓar 'yan gudun hijira, kana ya tsaya ɗayan daka don ya taimaka musu da kayan abinci, sutura da kuma wurin kwana.
Sunana Alhaji Yaro Abubakar, ciyaman na Hausa Community a Kinyala Trailer Park, kuma Sarkin Gabas. Alhamdulillah, mun karbi 'yan uwanmu maza da mata da ƙananan yara sama da 500, domin mun rarraba su wuri-wuri ko gidan Alhaji Sa'idu. An sa sama da mutum 200 mace da ƙananan yara. Akwai gidan wankan Alhaji Adamu nan a Kinyale, su ma sun fi 200 anan akwai gidaje irin wanda ma musamman suka zanna sa suka taso suna nan kowa ya san gidan da zai je ko ni gida akalla ka samu sama da mace 50 ko ni a kusa da gidana na aje mata da kananan yara sun kai 100 kuma akwai ban tausayi daren da aka kawo su yunwa ma akwai yarinya a shekara 3 wanda ta dunkule uwar ta ce yunwa ne kwana 2 babu abinci sai da ne kuka saboda haka mun dan kwantar musu da hankali kuma mutane jama'a da kungiyoyi na yan arewa mazanna nan sun taimako da abinci take wanda ake musu da huwa ake ba su tare da ruwa sannan kuma waɗansu ma matan daga su sai zani saboda sun fito a fujajen yara kanana ba riga duk kuma an taimaka to daga nan kuma aka rika samun motoci domin kowanne hankalin sa ya tashi so yake isa gida to dama mun yi haka ne saboda ban yi saurin tura su ba kar su je arewa a irin wannan matsayi ya zama abin ya shafi ko ina
kamar da midimi suka ce ya koro su daga can unguwar sasa suka yi wannan garin a Kenyele
sun bari cewa lokacin da wannan rigima ta taso ana zuwa ana harbe kuma ana cinna wuta a gidajen su sannan kuma bayan sun an gudo su an sa jama'an tsaro suna dauko su daga fada mai martaba sarkin sasa zuwa wurare don ma ba na akila har sa ba an kai wasu can saba ibada an kuma rika shiga dakunan su ana kwashe musu kaya kowanne in ya abu na sai an kwashe kaya cinna wuta abin da suke ga mana kenan
to ku a matsayin ku na shugabanni wani mataki kuka doka domin kwantar musu da hankali kana kuma a kare aukuwar irin wannan rikici a can gaba
mun tabbatar musu da cewa nan inda suke gida ne ba a daji suke ba shi ya kawo muka ba suturu da kuma kulawa ta wajen ciyarwa da kwantar musu da hankali domin suka tafi a fujajen din nan to Allah ka dai sa abin da zai faru mu kuma abin da muke nema zaman lafiya musamman a halin da Najeriya take ciki a ko ina na tashi hankula to wannan abin shine abin da yake gaban mu na mu gaya musu a zanna lafiya ko muna kiran jama'ar mu na arewa da Allah kwantar da hankali insha Allah ba wani abu yanzu kura ta lafa sai dai kuma su shugabanni su zanna domin tabbatar da afkuwar abin zuwa gaba a zama ya kare kenan domin kowane sarki na Yarbawa da na Hausawa a zanna duk wanda ya zama bangaren shi an samu matsala to a tabbatar da wannan shugaba wannan sarakuna na Yarbawa to su dauki da wani abu su ga wa yaran su dan sun san su a zanna lafiya
haka ma na ji ta bakin wasu da rikicin ya rutsa da su maza da mata inda ne iske maza sun taru daban mata daban
Usman Ustazu gudun hijira daga Sasa
me yasa kai bar Sasa
dan in tsari da rayuwata
ana kore ku ne
ana kore mu
to an ce komai ya koma daidai me gaskiya haka
to yanzu ban da tabbadin komai ya koma da daidai dan kayana na can aje cikin daki na da cikin akwati ta suna can na baro
yanzu kwananka nawa nan
nan kwanana uku ran attanin na taho nan yau muna talata na raba ko
to kana da niyyar koma Sasa
Sasa ina da niyyar koma in komai ya yi lefur in an seti na kwarai bai hana mu koma
sai ba dan ba gaskiya ga Sasa nake me kawo kana a Kenya
hijira
a me yasa kai gudun hijira
saboda wahala
Yoshi irin wahala
ta kashe da sare-sare ne amma mun rake yi
an ce komai ya lafa
har yanzu akwai sauran suka maso bin mutun lungu-lungu sara shi mushi mutunci
yanzu me kuke so a yi muku
yanzu abin da kuke so muna so abin nan Allah kawo ta mu kore ga Allah
kana da niyyar tafiya gida
muna niyyar Allah abin nan in bulgaba ta kwanta
yanzu da a ce a baka kudin mota za ka wuce arewa
to ba ma ki wuce ba ma ki kuma tsaya
Muhammad Mustafa mai an kone gidan da nake shago na a ya kone bayan haka tun nan juma'a muke mu sai ran manje muka samu fitowa da sai muna sasa abinda akai an hakari da sasa dama abinda ma ni ne inje dauko ta gona da wando ko zan samu akuma gaske da mu ya kone gaba da lokacin da ake rigima kana fita waje ko ina ban hita mun nan sasa har sai ran monday mun ka samu zaman hitowa ran litinin ran latan ne samu dama yaya ba to abinci wallahi tun ran juma'a da mun ka sha mun sha lutu wallahi in ka ga abinci sai dai mu sha minera ko ruwa amma wallahi babu abinci sai ran atanin nan zonan nan ya kane na boki na sai min lifto ni sha zo shine nake miki a Kenyele kaga wadanda anka jikita a rikicin kwaran gaske mana mutane ba mu magance tun nan mutane muna nan mu nan muke gangan gawa ma wallahi kaga wanda aka kashe wallahi na ma san wanda aka kashe do wadanda sani na ina kida da yawa wanda sani wanda aka kashe
sunana Hawwa Hamisu fada yanda aka yi asasai kawun nan gurin
ana kore ku ne
ba a kore mu ba amma mu da kanmu muka gudu saboda an kashe rayuka da yawa saboda wahala ce muka gani gidan mallan kwanan mu uku muna boye da wahala ana sa a cinna gidan mallan wuta sai muka gudu
binta na so to Allah da ya fitar da mu ya fitar da ƴaƴan mu ba mu da abinda muka fito da shi mun fito yunwa cike mu mata ishe ce ma Allah ne fitar da mu da dauki da aka kawo mana.
To yanzu ga kina a Kenyele, ya kike ji?
To alhamdulillah na samu kwanciyar hankali da ni da ƴaƴana anan a Kenyele da nake.
Kina niyyar komawa arewa?
Eh, ina niyyar komawa arewa.
Kwanan nan
inda na samu sarari ina niyyar zan koma arewa.
Sunana Hadiza Aliyu. Wallahi mun sha wahala, mun sha wahala da kayan mu da komai an kokone, dan kokone muna kayan mu. Ubangiji Allah ka ba mu zaman lafiya. Allah ka ba mu zaman lafiya. Allah ka ba mu zaman lafiya. Mun ta wannan da yunwa da kishirwa duk ta ishe mana. Allah ya sama mana da ƴan uwa suka tallafa mana kadan abinda Allah ya hore masa suka tallafa mana. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mu tafi cikin kwanciyar hankali ba cikin hatsaniya ba. Allah ka ba mu zaman lafiya.
Yanzu idan aka samu zaman lafiya zaki koma unguwar Sasa?
To, san koma Sasan Allah ya ba mu kwanciyar hankali. Allah ba mu Ubangiji Allah ka ba mu kwanciyar hankali a Sasa.
Sunana Khadija Dashi.
Ke ma kina gudun hijira ne?
Eh.
Saboda me kike gudun hijira?
Ana fada Hausawa da Dubawa.
A ina?
A Sasa.
To na ake yin lafa?
Ba a yin komai, hankalin kowa a kwance.
To yanzu kina son ki koma Sasa?
A'a.
Ba ki son ki koma?
Eh.
Ko da iyayenki sun koma ba ki koma Sasa?
Eh.
Me yasa?
Ana fada. Babu.
To me yasa ka zo a Kenyele?
Ana fada.
A ina ake fada?
A Sasa.
To ina babanka?
Yana Tango.
To ina mamanka?
Da Kano.
To yanzu kai kana son ka koma Sasa ko kafin sun ka je arewa?
Ina son na je arewa.
In ka je arewa aiki mi za ka yi?
Dan gudu ne.
Amina Ali.
Ke ma kina gudun hijira ne?
Eh.
Saboda me?
Saboda kashe-kashen da akai.
To ai yanzu an ce ba a kashe-kashe. Zaki koma Sasa?
Eh, in uwaye na son koma.
Zaki koma. Ya kike ji da kike nan Kenyele bar Sasa?
Ina jin daɗi cikin kwanciyar hankali.
Ah, Ibrahim na son.
Kai ma gudun hijira haka?
Eh, wallahi.
Saboda me?
Saboda fadan da ake ba wanda zai tsaya kashi shayi.
To fadan ya shafe ka?
Fadan ya shafe ni mun tunda an fatari da gidan mu kaza ga an kokona mun kaya. Da ƴar ma mu ka samu mu ka sha.
Idan ba a manta ba, an taɓa yin irin wannan rikicin kabilanci a garin Shagamu na jihar Ogun. Haka ma an taɓa irin wannan rikicin kabilanci a garin Ile Ife a jihar Osun. Sai gashi a halin yanzu kuma rikicin ya zo nan a garin Ibadan na jihar Oyo. A jihar Legas ma an taɓa yin irin wannan rikici na kabilanci wanda dukkan waɗannan rikice-rikice sun yi sanadin hasarar rayuka da ɗimbin dukiya. A sakamakon irin waɗannan rikice-rikice har yanzu wasu ba su koma wuraren ba. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Cin madalla.
Wasanni a takaice.
Matsalolin da Accra House of Oku ke fuskanta sun ƙara munana a safiyar ranar Laraba, lokacin da magoya bayan klabin ɗin cikin kushi suka tsunduma zuwa headquarters klabin gabanin gabatar da kashedi ga hukumar Togbe Afade kadda su kuskura su naɗa wani mai koyar da wasa na ƙasar waje bayan da mai koyar da klabin ɗin wasa ya yi murabunsa. Ƙungiyar magoya bayan klabin ɗin NCC sanye da jajayen ɗabara cikin kushi game da ra'ayoyi da hukumar ke gabatarwa cikin shekaru goma da suka wuce sun dakatar da ma'aikata gudanar da ayyukansu gabanin gabatar da jawabinsu. Kungiyar magoya bayan na Accra House of Oak sun gabatar da wasu bukatu ga hukumar game da nada coach din na gida. Me koya da kasar Ghana wasa Karim Zitu ya nuna cewa nasarar da yaransa suka samu da ci hudu da daya akan Tanzania a CAF Under 20 Cup a fasan su na farko. Ba sauki bane kamar yadda sakamakon wasar ya nuna. Rock Satellite din sun samu su ma wasan su na farko da jefa kwallaye masu yawa a raga inda Precious Buwa ya jefa kwallaye guda biyu sai kuma ɗan wasan gaba guda biyu Abdul Fatawu Isahak da Joseph Banz su kuma suka jefa kwallaye ɗaya-ɗaya a raga. Ghana dai na a saman rukunin su da yawan goluka bayan Morocco ta lallasa Gambia da ci ɗaya da nema a wasan su. Tsohon mai koyar da Asante Kotoko wasa Maxwell Kunado ya buƙaci club ɗin ta biya shi wato diyar $60,000. Kunado wadda aka kore shi tun a watan Disamba shekara ta 2020 saboda bai taɓuka abin ƙwarai bayan Great Olympics ta lallasa club ɗin sa ya rubuta wa manya na club su biya shi diyar $60,000 saboda sallama da suka yi masa wadda kuskure ne. Wannan adadi ko kuma dai wannan kuɗi zai linka muddin ba a tattauna wannan lamarin ba har ya kai gaban hukumar kwallon kafar kasar. Coaching din ya buƙaci a biya shi albashin sa na shekara ɗaya wanda ya kama $36,000 ƙari da wato diya na $24,000 a matsayin diya. Wakilan Maxwell Kunadi dai sun bayyana da niyyar nemar wa yaron su hakinsa. Ranar Talata aka sake buɗe kasuwar 'yan wasan ƙwallon ƙafa na ƙasar Ghana karo na biyu inda ake sa ran club da su ainihin inganta ko kuma dai ƙarfafa gyara clubun ɗinsu. Kasuwar dai za a kula shi ne daga ƙarfe 11:59 na dare a ranar Alhamis 18 ga watan Maris shekara ta 2021. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin. Radwan Allah Mukhtar Abbas shin Kausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Masu sauraro muna ci gaba da farin cikin sanar da ku cewa sashen Hausa na muryar Amurka ya fara gabatar da wasu sabbin shirye-shirye daga ranar 15 ga watan nan na Fabrairu. Ga ɗaya daga cikinsu.
Masarai albishirinku a watan Fabrairu nan ne sashen Hausa na muryar Amurka zai fara kawo muku sabon shirin 'yan ƙasa da hukuma.
Yanda ake ba wa kowa aiki mu masu na ƙasa ba a san a ba mu.
Shirin 'yan ƙasa da hukuma zai rinka ankarar da gwamnati haƙƙoƙin 'yan ƙasa.
Hukuma wajibi ta kare rai da lafiya. Yanda za ta yi ita ce
tabbatar da shugabanci na gari a tsakanin al'umma shine burin shirin 'yan ƙasa da hukuma.
Wallahi wanda dai aikin ɗan zanna ya gama da shi da dustbin dai.
Shirin 'yan ƙasa da hukuma na nan tafe a talatar kowanne mako ta cikin shirin mu na ƙarfe 8 na safe. Muryar Amurka duniya a tafin hannunku.
Ni garba ina tausan kanmu ba ma fata wani.
To yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. Ana samun haske akan yiwuwar amfani da shedar yin allurar rigakafin corona a Turai. Ga yadda ƙarin gwamnatoci da ke tunanin gabatar da tsarin ba kuma ga matafiya kaɗai ba har ma da takardun allurar rigakafi don amfani wajen taimakawa sake buɗe gidajen sayar da barasa, gidajen abinci da ɗakunan kaɗe-kaɗe. Da aka tambaye shi ko akwai yiwuwar gabatar da fasfon na allurar rigakafi, Prime Minister Britannia Boris Johnson ya gaya wa manema labari a ranar Litinin cewa wasu tafiye-tafiye na ƙasa da ƙasa na iya buƙatar shaidar allurar rigakafin coronavirus. Wasu ƙasashe lalle za su iya buƙatar mutane da ke zuwa ƙasarsu su nuna shaidar rigakafin kamar yadda mutane a da ke buƙatar shaidar yin rigakafin cutar kwalara ko wasu cututtuka a cewarsa. Gwamnatocin Turai sun raba kai game da ko za su amince da tsarin fasfo na allurar rigakafi, amma ma'aikacin tafiye-tafiye, yawon buɗe ido da kuma karɓar baki suna matuƙar buƙatar su ga sun sake buɗe kasuwancinsu kuma sun ce ba za su yi asarar lokacin bazara ba. Sabon shugaban ƙungiyar kasuwanci ta duniya WTO Ngozi Okonjo-Iweala ta ce a waɗannan lokuta da ke cike da ƙalubale ba za a ci gaba da tafiyar da ayyuka kamar yadda aka saba ba. Tana mai cewa ana buƙatar sake fasali mai zurfi da faɗaɗawa tsakanin kungiyar kasuwanci ta duniya da kanta. Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza Carey da ta taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham da ta hada shirin ta kuma bada umarni, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.